تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساتي سادوها أولا مسلاتي بيتار البركة مسلاتي مغلقة بكنا نشكينجا لنبوتي أجهر بوتي أولا يمتي نا الحبيس يو 22 جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو نياد اليهدو لثلاثين سرع wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Taha inda muka tsaya akan aya ta 39 gabanin haka za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da sallah a hotelullukan da suke dab ko daura da haramin makka ko haramin madina musamman dai haramin makka ke cewa da yawa daga cikin mahajjata waɗanda suke zuwa maniyyata waɗanda suke zuwa umara ko ma aikin hajji waɗanda suke sauka a cikin waɗannan hotelullukan wasu sukan tsaya su yi sallah a nan ba tare da sun fito sun shigo cikin masallaci ba to yana so ya san hukuncin sallah a cikin waɗannan hotel din da ake da su babu shakka wani abu ne da yake faruwa kuma mutane suna yawan tambaya a kansa mun sani cewa manya-manyan hotel da aka yi a jikin daura da masallaci mai alfarma na makka irin su wannan babban gini da aka yi na mai dauke da agogon nan irin su hotel din Zamzam da Darut Tauhid da waɗanda suke kusa da su to amma yi wasu ɗakuna na musamman waɗanda idan kana ciki hatta lasifikar da take kawo kiran sallah an sa maka ita a ɗaki kana ciki in aka yi kiran sallah kamar a kunnenka ake yi wasu guraren kuma za ka ga wasu ɗakunan kana hango hatta liman kana hango shi to waɗannan daman kuɗaɗensu sun fi tsada saboda wai kai an baka wata dama da za ka iya yin sallah ba tare da ka sauko ka shigo cikin jama'a ba daga ka sauko daga kan gadonka shi kenan a yi sallah ka koma kan gadonka kwanta to yawanci waɗanda suke da hali cikin mutanenmu idan sun je irin su suke kamawa saboda kai ƙari zamansa a makka bai ma sauko ba balle ka haɗu da shi yana nan cikin wannan ɗaki yana sallarsa a nan wanda ya je shi kaɗai wanda ya je da iyalansa a nan za su yi sallolinsu har su gama alaƙarsa da ɗakin mai alfarma shi ne umara ita ma da a ce akwai wata hanya da za a yi umarar ba tare da ya fito daga inda yake ba to da ita ɗin zai fi komai tsadarta saboda kai ya shigo cikin rububin jama'a to amma ita dole sai ya zo ya yi dawa fi sai ya yi ta yi to da ya yi wannan shi kenan ya koma ya ba kama ɗaki irin wannan sai dai kawai ya sauko ya ci abinci ko ma a kawo masa abincin yana ɗakinsa don haka a nan ana cewa ya tafi ibada to malamai sun yi maganganu a kan sallah ba a cikin masallaci ba kana bin liman daga nesa akwai maganganun malamai da yawa wanda ba za mu tsaya mu ce sai mun karanto su duka ba ko mun ambace su gaba ɗaya saboda ƙurewar lokaci to amma dai magana wacce take kusa da dalilai na shari'a na alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma nazari da duba zuwa ga hikimar da ta sa aka ce ayi sallah tare, ayi sallar jami'i. To magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dai akan wannan matsala tana da kyau kwarai da gaske, wanda ita ce zan faɗa a matsayin ansa game da wannan tambaya, kuma ita ce nake ganin ta fi daidai cikin maganganun da aka yi a wannan matsala. Ibn Taymiyyah an masa tambaya game da yake cikin majmu'ul fatawa jaladi na 23 shafi na 409. A majmu'ul fatawa jaladin sa na 203 shafin sa na 409 zuwa 411, an tambaye shi game da kantuna waɗanda suke kusa da masallacin jami'a na masu na 'yan kasuwa, wato suke kusa da masallacin juma'a na 'yan kasuwa. To aka ce idan ya zama na sahu sun zo ya zo har nan, har inda waɗannan kantuna suke, shin za su iya yin sallah a cikin kantunan su? Wato masallacin juma'a ne na cikin kasuwa, aka samu sahu ya taho har jikin kantinka, rumfarka, to kana iya yin sallah daga rumfarka ko ku a'a? To shine wanda ita ce tambayar da aka yi masa. To ya ba da amsa da cewa sallar juma'a ko wani sallar juma'a ta ce wajibi ne mutane su cika sahun farko sannan mai bi masa, an yasuddu al-awwala fal-awwal, cika sahun farko sannan mabiyinsa sannan mabiyinsa. Yace kama fi sahihaini anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi yace ala tasuffuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha, ba za ku rika yin sahu ba irin yadda mala'iku suke yi a wajen ubangijin su? Qalu, sahabbai suka ce kaifa tasuffu almalaikatu inda rabbiha, ya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu? Kala, annabi ya ce yasudduna al-awwala fal-awwala wa yatarasuna fi suhuf, suna cike sahun farko sannan mabiyinsa sannan mabiyinsa, su ainihin haɗa junansu a cikin sahu. Ya ce to falaita li ahadin an yasudda suhuf al-mu'akharati ma'a khuluw al-muqaddama, ba daidai bane mutum ya ce zai cike sahun baya tare da cewa na gabansa bai cika ba. Ya ce wala yasufu fi turuqati, ko ya ce zai yi sahu a kan hanyoyi, wal hawanit, ko ya ce zai yi sahu a cikin rumfunan kasuwa, ma'a khuluwil masjid, tare da cewa cikin masallaci bai cika ba. Wa man fa'ala zalika istahaqqa at-ta'dib, shi wanda zai yi haka to ya cancanta a ladabtar da shi. Wato idan wani zai mayar da wannan shine ɗabi'arsa wajen sallah, to yana da kyau shari'a ta ladabtar da wannan. Wani man ja'a ba'dahu takhattihi, kuma ya halatta ga wanda ya zo bayansa ya ƙetara shi ya wuce gaba. Wa yadkhula li takmili as-saffi al-muqaddama, dan ya shige ya cika sahun da ke gaba. Wato inda wasu za su yi sahu ga sahu gaba can bai cika ba, to kada a zo a ce ai bai halatta ya tsallaka su ba, a'a, Ibn Taymiyyah ya ce tsallaka su, saboda su ma abinda suka yi ba daidai bane. Ya ce fa inna hadha la hurmata lahu, su wanda da yayi sahu kafin sahun gaban sa ya cika ba ya da wani hurumi, ba ya da wata darajar da za a ce kada a tsallaka shi. Bal idan tala'at al-masjid bis-suffuf saffu kharij al-masjid, amma idan masallaci ya cika da sahu, to sai mutane su yi sahu kuma a wajen masallaci. Fa idza tasalat as-suhuf hina idhin fi at-turuqat wal aswaq sahat salatuhum, yace to in sahu ya cika, in sahu suka cika a cikin masallaci har aka shigo titina, titi ya cika, to su yi sallah a inda suke a rumfunan su tayi babu komai. Yace sahat salatuhum, nan lokacin sallah su tayi gari kenan, idan haka ba haka ba sallah su ba ta yi ba. Wa amma idza saffu, amma in suka dasa sahu, wa bainahum wa bain as-saffi al-akhir tariqun yamshi an-nasu fihi, tsakanin su da tsakanin sahu na ƙarshe akwai hanya da mutane ke bi suna wucewa. Malam yace لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء صلى سبة إن دنت با أما في رنجا يمغنغنو بينا معلمين يتي وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط وكما يزمن تكانن سدتكانن سهون دسكي تكيما سلاتي أكوي ونكتنغا بحيث لا يرون الصفوف وتكتنغا تالي في سباسة هنغو ما سهنغ بنسو ولكن يسمعون التكبير أما ليسنا جن كبرا من غير حاجة ba tare da kuma wata bukata ba suka yi sallah a haka mutum yayi sallah kamar wanda suke yin sallah a cikin ɗakin da kawai suna dai jin wato suna dai jin sautin loudspeaker ne amma ba sa hango ma sahun da ke gaban su yace fa innahu la tasihhu salatuhum fi azhar qawlay al-ulama wannan su ma sallar su bata yi ba a mafi rinjayen maganganu biyu na malamai yace wa kazalika man salla fi halutihi haka nan wanda yayi salla a cikin rumfarsa ta kasuwa wa tariqu khalid da kuma hanya nan babu kowa lam tasihha salatuhu salla sabata ba lahu an yaqauda fil halut yana iya zama a cikin rumfarsa wa yantazira ittisal as-sufuf yajra hasahu yazo nan wato idan ya kasance duk juma'a an saba sahu yana tahowa har yazo ya cika yazo nan yana iya zama a kantinsa har sahu yazo inda yake ya zama na sahu yazo har inda rumfarsa take to babu laifi dan yayi nan dan yayi sallah anan bal alaihi na'am ce bal alaihi an yadhhaba fa yasudda al-awwal fal-awwal wajibi ne yaje in ya san na gaba ba su cika ba za a tada sallah ya matsa gaba ya cike sahu na gaba sannan wanda yake bi masa haka nan an sake tambayar sa game da sallar wato irin wannan tambaya game da sallar juma'a kasuwanni da shaguna na kasuwanni da hanyoyi ikhtiyaran ba tare da wata larura ba mutum yayi sallah a shagonsa ko a kantinsa ko a kan hanya ba tare da wata larura ba hal tasihhu salatuhu am la sallarsa ta yi ko ba ta yi ba malan ya ansa da cewa in ittasalat as-suhuf fala ba'sa bis salati liman ta'akhkhara wa lam yumkinhu illa zalika in sahu ya zo har inda yake to babu laifi dan yayi sallah a dan baya dan ba yadda zai yi sai haka wa amma idza ta'ammada ar-rajulu an yaqooda hunak amma idan mutun ya gada yayi da gangan ya zauna yake shiga sahu wa yatruku ad-dukhula ila al-masjid yake zuwa masallaci ya shiga masallaci kai tsaya nan yayi sallarsa kallazina yaquluna fil hawanit kamar wanda suke zama a cikin shagunan su a kasuwanni fa haula'i mukhti'una wana kuskure suke yi mukhalifuna lis sunnati saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi idan Allah subhanahu wataala cewa ya tafi ya ayuha allazina amanu idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'u ila dhikrillah wa dharu al bayt idan kai kiran sallar ranar juma'a to ku tafi zuwa ambaton Allah wato ku tafi sallah kaga ubarri akai da ka fita kai tafiya ba to akai ka zauna inda kake ba har lokacin sallah yake tashi ka bi sallah daga nan wai hadisin maiki sallallahu alaihi wasallam wa ila cikin sayyid ibn hibban da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li munfaridin khalf as-saff illa fi as-saff babu sallah ga wanda ya ware shi kadai yayi a bayan sahu face ya shiga sahu wato dole ne ya shiga sahu in yana son ya samu sallah wannan shine abin da ya kamata kuma mutum zai fi jin ruhaniya ta ita ibadar da yazo yi ta shiga cikin ƴan uwanka ka ga mutane daban-daban ta hada sahu da ƴan uwanka wannan shi zai sa ka ji cewa cikin wata ibada kake yayin da ka daidaita da sauran ƴan uwanka musulmi kuna yin wani abu na ibada amma ka ware kanka kai kadai daga kai sai iyalanka ko sai ƴaƴanka wace saboda kana da wadata ba ka so ka shigo cikin mutane ba to babu shakka wannan wata ibada ce kake yi wacce ba ta dauke da ruhaniya ba ta dauke da ruhi na ibada wacce Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta saboda haka idan mutane suna a cikin wannan gurare yana da kyau su fito su shigo sau wannan ita ce fatawar Sheikh Saleh Muhammad Saleh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kamar da yake cikin littafinsa Sharhul Mumti' ya kawo maganar waɗanda suke cewa ba laifi idan ya gaba yana hango sahu ko yana hango liman ko yana hango sau ko yana jin muryarsa yana iya sallah ko da daga nesa ne ya kawo ya ce to amma magana ta biyu shine cewa wanda ya yi irin wannan sallar sama ta yi bai ci to wanda ita ce daidai wanda ita ce magana ta daidai saboda haka ita shi ibada ka yi ta kokari ka samu abinda zaka fita daga sabani kuma zuciyarka ta nutsu kada ka ce tunda dai ayi wasu malamai sun ce ba komai to shikenan bari in yi sai ya zama kana bin abinda yafi daidai da san zuciyarka ne ba abinda zaka samu nutsuwa ba ana son ka samar da kanka da nutsuwa kai abinda ka san cewa a gurin kowa wanda daidai kai babu wanda zai shike maka abin da kai ya saba wa sunna ko ya saba koyarwa ko su wadanda suke cewa aya iya yi din ko su a wajen su kaje ka shiga sahu cikin masallaci ai yafi inda za a tambaye su cewa to da wanda zai tsaya inda yake can da wanda zai tafi ya shiga masallaci ya shiga sahu wanne ne yafi babu shakka inda tsoron Allah za su ce maka wanda ya zaman sa cikin ɗakin sa ya yi sallah daga nan ko daga nesa ko cikin shagon sa ko cikin hotel din sa shi yafi akan wanda ya je har cikin masallaci ya shiga cikin sahu ɗin kunsa abin ba zai ga maka haka ba saboda ka bi abin da zuciyarka za ta nutsu ka samu nutsuwa a cikin ibadarka kuma tunda abin da ka je yi kenan ya kamata kuma kai sai sai dai inda daban hutu ka je inda ba su ce wasu an dame su ba za su je can su huta inda ban hutu ka je wannan kai lamarinka daban ne ba ta kai muke ba ba da kai muke magana ba muna magana ne da wanda ya tafi ibada ya je bauta wa Allah domin ya samu kusanci da ubangijinsa subhanahu wataala sai tambaya ta biyu wata mata da ta je ba ta dauki maganin kwari ta ba wa ɗanta bisa kuskure ya sha sai ya mutu shi ne take tambayar hukuncinta babu shakka kamar da ta faɗa bisa kuskure abinda duk ka yi bisa kuskure Allah baya kama ka a kansa dai har ya tabbata cewa bisa kuskure ne ina fatan Allah subhanahu wataala ya yafe mata ya ɗauke mata nauyin wannan laifi abinda ka yi bisa kuskure rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana sannan batun kafara amma dukkan kisan da ya zamana an yi shi bisa kuskure shine dama ake yin kafara ba kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a dan in har ya tabbata ta yi bisa kuskure ne to kaga za ta yi kafara ta rasar da rai da ta yi akan kuskure Allah ya gafarta masa da ba kuma Allah ya yafe mata ya yafe mana gaba daya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها النبي موسى عليه السلام دائما كان يا أيها سوى نئمر يا أيها سوى بيور وانا نكرم فرقه بدا الله سبحانه وتعالى زي مسا وزي باش زي باش وانا ابن دي تنبيا دا تنما يا تبي مسا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى لوك تشند مكا يوهي زوى غمه في يركا دا أبن دا إكي وهي لشي منين شي أنقذ فيه في التابوت في جيفا شاء تكين أقواتو فاقذ فيه في اليم سنن كي جيفا شاء تكين رواه فليلقه اليم بالساحل سنن ون الوان زي جيفوشك زي جيفوش باكين غابة يأخذه عدو لي وعدو له makiyina kuma makiyinsa zai dauke shi wa alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na sa maka farin jini daga wajena walitusna'a ala aini kuma domin a tarbiyance ka a gaban idona Allah subhanahu wataala yayi wa uwar annabi Musa alayhi salam mahaifiyarsa yayi mata wahayi kamar da muka ce maganar da za ta fi rinjaye za ta fi karfi shine Allah ya aika mata da mala'ika kamar da ya aika wasu mala'iku zuwa ga wasu kamar Maryam alayha salam ita ma haka ta ga mala'ikan a cikin surar mutum ta gaya mata wahayi daga Allah subhanahu wataala cewa wannan yaron da ta haifa tana jin tsoron kada zabaniyan fir'auna su ganshi su kashe shi ta dauke shi ta sa shi a cikin akwati ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi faqzi fihi fil yarmi ki jefa shi a cikin ruwa alqadhu shine ka jefa abu ka jefa shi amma anan a larabci ake cewa alqadhu shine ka jefa abu da karfi to anan ba ana nufin ta ka dauke shi da karfi kawai sai jifa da shi a cikin abin nan a cikin akwati ba a'a anan ana so a baka tayi gaggawa wato kamar yadda mai jifa da sauri yake gaggawa to haka ne ita ma ta yi gaggawa ta sa shi a cikin akwati sannan ta yi gaggawa ta jefa shi ko ta sa shi a cikin ruwa to sai aka yi amfani da kalmar qadhu dan a nuna maka an ba ta umarni ne ta yi gaggawan yin wannan kafin zabaniyawan fir'auna su kyalle ido su hango abin da yake faruwa ta yi sauri ta yi wannan idan ta sa shi a cikin akwati sai ta sa shi a cikin ruwa ruwan anan shine abin nan kamar da wasu malami suka ce shine kogin nil wanda shine yake cikin garin Masar yake cikin kasar Masar to ta jefa shi a ciki shi kuma wannan kogin zai jefo shi akan gabar kogi wato bakin ruwa anan zamu ga lamur amri an ce fal yulqihi al-yam wato shi ruwan kamar ubarni Allah ya bashi fal yulqihi al-yam shi kuma ruwan ya jefa shi bisahili akan gabar sa ruwa ba wani ne da za a bashi umarni ba kamar da za a bawa mutum da yake da irada mutum kamar a cewa mutum da yake yana jin umarnin da zai aikata a bashi umarni ya aikata ruwa ba haka yake ba to amma anan gashi ubangiji subhanahu wataala ce falyulqihi al-yam kamar ana bawa shi kansa ruwan umarni ne yayi haka wannan yana shine malamin kira amru at-takwin wato kamar ubangiji subhanahu wataala ya hore wannan ruwan dan yayi wannan aikin ubangiji ya hore shi dan yayi wannan aikin saboda haka shi sai ya jefa shi da sahili a gaba akan gabar sa gabar da fir'auna da yan gidan fir'auna sukan fito bisa ga al'ada su zo su shakata su yi wanka su huta a nan bakin gabar to ya jefa shi a da saboda haka bai yi nisa da gidan abinda inda annabi Musa alaihi salam aka haife shi ba shi yasa ta aika yar uwarsa ta je ta dubo ya nuna cewa ba nesa ba ake saboda haka yace falyulqihi al-yam ya jefa shi a bisahili a wannan gabar da aka riga aka santa yace gabar da fir'auna da mutanansa suke zuwa su yi wanka shi da fadawansa ko shi da yan gidansa zo su yi wanka su huta anan zamu ga zama'ir har guda uku Allah da farko yace alikzi fihi fi tabuti ga zamiri ɗaya nan da farko alikzi fihi fi tabuti waqzi fihi ga zamiri na biyu fil yammi wal yulqihi al yammi yammu wal yulqihi al yammu ga zamiri na uku wannan zamiri na uku na farko alikzi fihi yana komawa zuwa ga annabi Musa alaihi salam wanda shi ne ake magana a kansa kuma shi ne a ƙwaƙwalwar mahaifiyarsa yayin da ake mata wannan wahayi a nek zai fihe fi tabuti ki saka shi ki jefa shi a cikin akwati a fak zai fihe ki jefa shi kuma a cikin ruwa to mai za ta je ana nufin ta jefa akwatin ko ta jefa annabi Musa alaihi salam sai suka ce damirin yana komawa zuwa ga annabi Musa ne gaba ɗaya fak zai fihe shi annabi Musa ɗin falyulqihi al-yam shi dai annabi Musa din da ake nufi ba wai shi akwatin ba wasu sun ce na zamiri na biyu da na uku wato na biyun karshe suna komawa zuwa ga akwati ne wato shi akwatin ki jefa shi sannan wannan akwatin shine za a abin ruwa abin da zai jefa shi a bakin gabata to amma dai a ce yana komawa ne zuwa ga annabi Musa gaba daya shi yafi dacewa domin shi ake magana a kansa ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah in kika jefa shi makiyina ko makiyinsa zai dauke shi makiyina shine fir'auna makiyin Allah subhanahu wataala shine fir'auna domin shine wanda ya sanya wa kansa tufafin uluhiyya ya sanya wa kansa tufar uluhiyya yayi da'awar shi Allah ne shi yayi da'awar shi manzon Allah ne yayi da'awar shi ubangiji ne wanda wannan ja ne da ubangiji subhanahu wataala kai tsaye saboda ka ya nuna adawarsa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya kirawo shi makiyinsa sai ce wa aduwwun lah sannan makiyin annabi Musa alaihi salam a lokacin bai ma ga annabi Musa ba ballantana har ya bayyana masa kiyayya amma gashi Allah ya ce makiyina ko makiyin annabi Musa, anan ana nufin zai zama makiyin annabi Musa, don Allah subhanahu wataala ya san haka abin yake a kaddare, ya riga ya kaddara haka za ta faru, saboda duk da abin bai faru ba, bai zo ya nuna kiyayyar ba, amma tunda Allah ya san zai nuna kiyayyar, sai Allah yake yi shi makiyin annabi Musa alaihi salam. Kuma sannan duk wanda zai zama makiyin Allah babu shakka zai zama makiyin manzannin Allah, tunda annabi Musa alaihi salam zai zama manzo na Allah, to babu shakka Fir'auna zai zama makiyin sa, saboda shi Fir'auna makiyin Allah ne. Sannan kuma makiyin sa ne, makiyin annabi Musa ne alaihi salam, danda ya gane, danda ya tabbatar cewa wannan yaro yana daga cikin wanda ake sa rai za a haifa, kuma mulkin sai zo karshe a hannunsa, to da baki ne shi ba, kuma shi din ne, to kaga makiyin nasa ne, saboda haka aka kira shi makiyin Allah ko makiyin annabi Musa, ce ya khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni, wanda duk Allah yana lissafa masa ni'imomin da ya masa, yana lissafa ni'imar da ya masa ta hanyar kubutar da shi yana jariri, yana jariri Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mahaifiyarsa ta sa shi a cikin akwati, ta sa shi a ruwa, ta haka Ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da shi daga kisa da Fir'auna yake yi wa yara maza. To wannan ni'ima ce da muka yi maka a baya, bayan ta ba kuma har ila yau na yi maka wata ni'ima, bayan ka an saka ka akwatin mu, alqaitu alayka mahabbatan minni, kuma na sanya maka farin jini daga wajena, wato lokacin da na yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da ta jefa ka a cikin rodon ka samu ka kubuta daga mutuwa, to hakanan a daidai wannan lokacin har ila yau mun jefa soyayyarka a cikin zukata don su samu tausayi gare ka, don su zama masu tausayi gare ka, su yi kwadayi wajen su ga cewa ka rayu kuma ka girma, ka zama mai amfani har sun mai da kai da alamar wannan soyayya da Allah subhanahu wataala ya sanya wa annabi Musa alaihi salam, wato wannan farin jini da ya sa masa, ita ce alamar, ita ce ta sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana matar Fir'auna take cewa, Allah ce wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ayni li wala la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Matar Fir'auna da taga wannan akwati an dauko shi ana budewa, sai aka ga ai jariri ne a ciki, sai ta ce qurratu 'ayni li walak, farin ciki na farin cikinka, tana gaya Fir'auna mun samu abinda zamu zai faranta mana rai, zai faranta mun rai, ya faranta maka rai, ce la taqtulu, kakku kashe shi asa an yanfa'ana, tana yi wa ya amfane mu nan gaba, aw nattakhidahu waladan, kuma mai da shi da, tana yi wa ya girma ya yi mana amfani, koma mu mai da shi ɗanmu. A nan ya nuna kenan ta ga alamar Fir'auna ya yi wani barazana zai kashe shi, lokacin da aka ɗauko shi ya duba ya ga alamar cewa wannan yaro yana daga cikin ‘ya’yan Banu Isra’ila, ‘ya’yan da yake nema yake farauta zai kashe, saboda haka yana ganinsa sai ce maza me ake jira a je a gama da shi. Sai nan take ita kuma ta ce qurratu 'aynin li wa lak la taqtulu, zai zama farin ciki gare ni, ya zama farin ciki gare ka, kada ku kashe shi. La taqtulu, shi yasa wasu malamai suka ce kalmar la taqtulu, wannan hani da ita wannan mata ta Fir'auna ta yi, ya nuna mana cewa Fir'auna ya gano cewa wannan yana daga cikin ayyan Banu Isra'ila. Shi yasa idan ya yana tsammanin ko ya yarda cewa ba cikin ayyan Banu Isra'ila, cikin Kibdawa ne, to ba zai kawo wannan barazanar ba. Cewa ko dai ya gano shi cewa wannan yana daga cikin, kila akwai alama ta irin kamanni da zai iya ganewa cewa irin ‘ya’yansu ga yadda suke, ko kuma a na ya ɗauki dai matakai na tsaro, kai ya je ya yi sakaci ko wannan ɗinnan ci ne wanda ake ta magana, ya ƙyale shi kuma abin ya zo ya faru, tunda duk bai iya ganewa ba, shi ne ba shi ne ba, kawai a je a kashe shi, me damuwarsa, saboda haka ya yi barazanar kashe shi, ya yi yunƙurin kashe shi. Ita kuma Allah subhanahu wataala da ikonsa ya sanya wannan soyayyar a cikin zuciyarta, shi ma Fir'auna ya sanya soyayya, dan da Fir'auna bai ga dama ba, to babu wanda zai iya taka masa birki, kashe shi kam sai ya kashe shi. To wannan alqaitu alayka mahabbatan minni, na sanya maka farin jini daga wajena, shi yasa shi kansa Fir'auna nan take ya yadda da maganar matarsa aka bar shi. Mu duba mu ga wannan farin jini, sai Allah ya sifanta shi da cewa mahabbatan minni, daga gare ni, dan ya nuna maka cewa wata wani farin jini ne na musamman, ba irin wanda aka sani ba. Akwai farin jinin da aka sani na al'ada, wanda da'iman ko galiban yakan zo saboda wani dalili, ko dan an ga wani abu na sabo da mutum an saba da shi, wannan yasa ya yi farin jini, ko kuwa an ga amfanin sa yasa ya yi farin jini, wannan farin jini da aka saba da shi na urfi. To amma wannan da ya samu Annabi Musa alayhi salam farin jini ne na musamman, shi yasa Allah ya kira shi minni, shi yasa daga ganin sa yana jariri, ba tsammanin cewa akwai wani abu tare da shi da za a amfana da shi, amma sai gashi wannan mata tana da qurratu ayni li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Akwai maganganu da malamin tafsiri suke kawo anan, wanda suna dai kawo shi amma babu wani dalili gamsasshe ko da yake tabbatar da shi cewa ko an sa masa akwai wata alama da Allah subhanahu wataala ya sa a jikinsa, sai da ka gan shi dole ka so shi. To Allah dai ya ce ya sanya masa farin jini, ya sanya masa soyayya tare da shi. Sauraka minni din nan ko dai ta zama tana da ta'alluki ne da alqaitu, sai zama ma'anarsa alqaitu alayka mahabbatan minni, Allah yana cewa na so ka, sai na so ka, wanda Allah ya so to sai ya sa soyayyarsa kuma a cikin bayansa. Ma'ana na so ka, wa man ahabbahu Allah ahabbathu alqulub. Sauraka alqaitu alayka mahabbatan minni, ni na so ka, soyayyar da nayi maka ita ta sa mutane ko bayina suka so ka. Ko kuma ta zama minni din nan sifa ce, zama na sifa tana da ta'alluki da wata sifa mahzufiya ta mahabbatan din, ma'ana wa alqaitu alayka mahabbatan khalisatan minni, ko waqi'atan minni, na sa maka wata soyayya ta musamman daga wajena, ma'ana na dasa soyayyarka a cikin zukata. Saboda haka duk wanda ya ganka sai ya soka, don haka matar Fir'auna da Fir'auna suna ganin ka suka soka, kuma haka duk wanda ya ganka zai soka. Duk wannan ma'anar minni din za ta iya ɗauka, ko dai Allah ya so shi, san Allah ya sa sauran mutane suka so shi, ko kuma Allah subhanahu wataala ya sanya soyayyar shi a cikin zukatan mutane, don haka duk wanda ya san shi zai so shi. Sannan Allah ce walitusna ala aini, kuma dan a tarrabi abin a tarbiyance ka a gaban idona, wanda wannan wata baiwar ce ita ma ta musamman, domin kubutar da shi daga kisa ba zai wadatar ba har sai idan ya ya kasance ba bai samu tarbiya ba, a ce kawai an kubutar da shi daga kisa ba a yanka shi ba, kamar da aka yanka sauran yara masa, shi ba a yanka shi ba, amma kuma an bar shi ba mai kula da shi, ba mai shayar da shi, ba mai kula da tarbiyarsa ba, to kaga wannan ai bai samu kubuta cikakkiya ba. To sai Ubangiji subhanahu wataala ce ba wai kubutar da shi kawai daga mutuwa muka yi ba, a'a, mun kubutar da shi ne domin ya samu kuma cikakkiyar tarbiya. Shi ne Ubangiji subhanahu wataala ya sanya sausayinsa a cikin zukatan ali Fir'aun, wato iyalan gidan Fir'auna, wanda har ya kasance sun nemi wanda za ta shayar da shi. Haka wali tusna ala aini yana nufin don a tarbiyance ka a kan idona, a gaban kulawata, ƙarƙashin riayata, kulawata, wanda ita nuna cewa ya samu cikakkiyar tarbiya. Da duk wanda zai samu tarbiya ƙarƙashin kulawar Ubangiji da kiyayewar Ubangiji, babu shakka tarbiya ce wacce take cikakkiya, domin babu wani wanda zai iya bashi tarbiya da ta kai wannan. Saboda haka tun daga wannan lokacin Annabi Musa alayhi salam ya kasance dukkan wani yanayi da yake ciki, to Allah yana tare da shi, Allah yana tare da shi da kulawarsa, Allah yana tare da shi da kiyayewarsa. Yana daga cikin kulawar da Allah subhanahu wataala ya wa Annabi Musa alayhi salam, bayan ya fada hannun Fir'auna da mutanensa, an ɗauke shi an shiga da shi gidan Fir'auna, mahaifiyar Annabi Musa alayhi salam ta shiga cikin damuwa fa asba fuadu ummi musa fariha in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin sai zuciyarta ta zama tawofinta banda tunanin annabi musa babu komai tare da ita ta kullun ta zauna tana ta tunanin wani hali yake ciki anya ma sun kyale shi anya sun kashe shi anya wani abu bai same shi ba soyayyar sa sai ta ƙara shiga cikin zuciyarta san da yakan ƙaru fiye da yadda yake yayin da dan ya zama baya tare da kai ko baya tare da mahaifiyarsa to san ya fi ƙaruwa fiye da yana tare da ita shi yasa aka tambaye wani a arabi wani balaraban ƙauye cewa a cikin ƴaƴanka wa kafi so man ahabbu auladika ilai wa kafi so cikin ƴaƴanka yace karamin cikin su har sai ya girma sannan wanda ba shi da lafiya sai ya warke sannan wanda ba ya nan sai ya dawo saboda duk wanda yake karami to soyayya shi takan dara ta wanda ya riga ya girma shi yana ga yana iya yi wa kansa abubuwa da wanda yake ba shi da lafiya shi ma ka za a yi ta tarere ya sa'i da ya dan yi tari bai kake so sai a je a nemo abin da ba a ce a gidan ma in yace yana so sai an samu masa saboda ai ta kashe masa kuɗi da an ga ya fara burburewa da ya yi tari ya ce kai da Allah tabbu da ya warke to haka nan wanda baya nan za a yi ta neman a ji labarinsa mai yake ciki kaza 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 har sai ya dawo saboda haka yayin da ta rabu da ɗanta soyayyar ɗan sai ta ƙaru in kadat la tubdi bihi is ta ma je ta ce ku ɗana ne ku ba ni kayana laula an rabatna ala qalbiha allati ba dan mun daure zuciyarta ba da mai Allah ya daure zuciyarta da imani da yaqini da tuna da alkawarin Allah subhanahu wataala da ya mata inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin ya la taqafi wa la tahzani kakki tsoro kakki damu kakki bakin ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da kayanki wa ja'aluhu min al-mursalin ba ma haka ba za mu sanya shi cikin manzanni tuna wannan da ƙara imani da wannan sai ya ɗaure mata zuciya sai ta ji ba za ta fito ta faɗa ba to kusan dan Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cikar kulawarsa da annabi Musa alaihi salam sai ya zamana ya haramta masa kama kowane nono duk waɗanda za su kawo matan da za su kawo waɗanda suka saba shayarwa a kawo su domin a ba su ba shi nono ya karɓa sai ya karɓa saboda Allah ya kuma dawo mata da shi kamar yadda ya mata alkawari saboda haka a kawo wannan ya ji karɓa a ce a je a kira wanci a kawo wanci a ce a je a ce an zo da wanci haka aka yi ta zuwa da su suka yi ta layi bai karɓa ba haramna alaihi al-maradi min qabl sai Allah ya ce gabanin haka mun haramta masa wato mun hana shi kama nonon wata saboda haka ya ki kama nonon kowa shine sai ƴar uwarsa ta zo tana ce hal adullukum ala man yakfulu nuna muku wanda zai karɓe shi ya bene shi ya jawo shi jiki a wani gurin hal adullukum ala man yakfulu
idza tamshi ukhtuka fatakunu hal adullukum ala man yakfulu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
الله سبحانه وتعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله لو كنت إر أورك تكي تفيها تنا تشيوا شن إن نونا مكو وند ذات تكرئيشي تقول هذا شي تشايد شي أنا الله سبحانه وتعالى بيجي أمانا تشيوا يا أكي إتوانا إر أور النبي موسى عليه السلام إر أور ستي يستي يا أكي تتي وجن حجرا فرعون دانتا ta faɗa musu wannan maganar ba amma cikin suratul qasas Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa mahaifiyarta ita ce ta ce ta je ta tsaya ta je ta dubo halin abin nan wa qala li ukhtihi qussi fabasarat bihi an junubin wa hum la yash'urun ki bi shi ki je ki gano yanayin da yake ciki ki tsaya daga nesa idan da ba za su gane kin biyo bayan sa bane kar su gane kina da alaka da shi amma ki je ki duba ki ga me yake ciki to shi ne da ta je ta duba ta fahimci cewa ga halin da yake ciki ba ki karbar kowane nono to shine wanda ya bata dama sai ta je ta yi musu tayin cewa akwai wata mai shayarwa ko aje a kawo ta hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun nuna muku masu masu gida wata mata da za ta kula muku da shi kuma za ta kula da shi ta yi nasiha game da kula da shi wato za ta dauki lamarinsa da gaske ta tsaya ta kula da shi fi sabilillahi to shine Allah subhanahu wataala ya ce faraja'naka ila ummik sai muka dawo da kai zuwa mahaifiyarka muka dawo da kai zuwa mahaifiyarka kai ta karra ainuha dan ta yi farin ciki idanunta ta yi sanyi ma'ana ta yi farin ciki wala tahzan ko za ta yi bakin ciki ba wato ubangiji subhanahu wataala ya yi mata wannan minna guda biyu wanda kuma minna ce tana kuma gare ka kai annabi Musa alaihi salam cewa laqad mananna 'alayka maratan ukhra to wannan minna tana da alaka da kai shine ka samu kubuta kubutar da har ta sa mahaifiyarka ta samu farin ciki kuma bakin cikin ta tafi saboda mahaifiyar annabi Musa alaihi salam farin cikin ta da rashin bakin cikin ta duk wannan ya samu ne saboda ni'imar da Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam don haka an batan ni'imar da yayi wa ita mahaifiyarsa anan ba shi ne gaya ba shi ne makasudi ba makasudi shi ne a gaya wa annabi Musa alaihi salam ni'imar da shi aka yi masa to amma an faɗi ni'imar da ta samu saboda ta samu ni'ima ne akan ni'imarsa da ya samu ni'imar kubuta daga ainihin kisa ya samu kubuta kuma daga yankwanewa ko ya lalace saboda waɗanda ba za a samu rashin kula mahaifiyarsa sai ta samu farin ciki gashi ɗanta ya dawo gurinta saboda haka kuma gashi ta yi kubuta daga kisan da ake yi wa 'ya'ya maza shine Allah subhanahu wataala ce kai ta karra ainuha wala tahzan kaddan ta zama ta yi farin ciki ba tare da ta yi bakin ciki ba Allah ce wa qatalta nafsan kuma ka kashe rai fanajjainaka min al-ghammi sai muka tsayar da kai daga damuwa daga bacin rai daga bakin ciki wa fatannaka futuna muka jarrabe ka jarraba iri-iri
falabista fi sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa
ka zauna shekaru a cikin mutanen madyana sannan ka zo bisa ga kaddara ya kai Musa Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da zana masa ni'imomin da ya masa a baya ci wa qatalta nafsan kuma ka kashe rai ran da ya kashe shi ne ran wannan bakin ɗaya da ya kashe ibdi ɗaya daga cikin mutanen fir'auna danginsa yayin da annabi Musa alaihi salam ya gan shi yana rigima da wani ba isra'ilin kuma ya fi ƙarfin ba isra'ilin yana cutar da shi ba isra'ilin ya nemi taimakon annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya je taimaka masa har ta kai ga ya kashe shi kamar yadda kissar ta zo a cikin suratul qasas ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين النبي موسى عليه السلام يا فتوترانا أنا يوش كنجر مصر دخل المدينة على حين غفلة من أهلها لوقت متاني بقى فتو با كما إلم با جماعة النبي موسى فتينا ذاك ياوا فوجد رجلين يقتتلان تيغا وسو متاني بسنة تفتا هذا من شيعته وانا ينرفتين جماعة سا بإسرائيلين وهذا من عدوه وانا ينرفتين مكيانسا بكبتيني فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه wannan da yake cikin danginsa ƴan uwansa ba isra'ili yana ga annabi musa sai ya nemi taimakonsa ya taimaka masa kasancewar yana daga cikin shi ma ɗan gidan abinan fadar Fir'auna an san shi a nan kuma a bisa ƙirarsa da zubinsa zai iya taimakon wannan abinan din saboda haka sai ya zo ya taimaka masa yana zuwa fawa kazahu ya dunkule hannu ya naushe shi shine alwaks sai ya dunkule hannu ya naushe mutum ya dunkule hannu sai ya naushe shi to ashe ya same shi a makasa faqada alayhi nan ga nan ya gama da shi ba haka ya diya ba ya ne zai ladabtar da shi to amma sai abin ya zo da karar kwana sai ya mutu yana mutuwa sai ya ji abin ba bai masa ba qala hadha min amali shaytan shi wannan aikin shaytan ne innahu aduwwun mudhillun mubin lalle shaytan ya tabbata maki ne mai batarwa kuma mai bayyana kiyayyarsa to annabi Musa alaihi salam duk da cewa ga abin da ya niya yayi niyyar taimako ne amma kautsayi ya zo annabi Musa bai ce kai to me na kashe banza sai ya dauki sai ya ji ciwon abin har ya kira aikin amalin shaytan wanda shi zai maka bambanci tsakanin annabawa da sauran mutane in wani ne yana jin cewa ai bisa gaskiya ne kuma ai ba da gangan ya kashe shi ba zai ji wannan ba yana jin yana yin abin ya dangana abin da shaytan saboda haka suka haɗu suka binne shi suka rufe kusantan cewa abin ba zai yaɗu ba to amma labari irin wannan baya abin nan shi wannan da aka taimakawa yana koma zai gawa danginsa ai kunji ai wani bas Isra'ili ne ta san min yana cutar da ni sai na ga Musa ina cewa zo taimaka mu ai ko yana dukan mutumin nan kwab daya ya mutu Allah ya mutu kaga labari ya fara shikenan sai labari ya kai hauka kunji ko har abin ya je kunnan mutanen Fir'auna saboda sai labari ya koma gidan Fir'auna ai ba a gawa da ba ashe kaji kunji Musa ne ashe ya kashe shi dan ya taimaka wa ba Isra'ili kaga ya bayyana shikenan sai aka shiga tattaunawa ya za a kashe shi Fir'auna yace kawai wannan kisa ne mutumin da yake kashe mutane haka kawai kuma ga dalili yanzu ya samu mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki kawai sai kenan sai an gashi a kashe shi to shine wani ya zo a guje cikin mutanen Fir'auna da alajul min aqsal madinati yasa ala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin ya zo ce ya Musa ana can ana ta tattaunawa ana taro cewa za a kashe ka maza ka bar gari Allah ya sifanta shi wannan da cewa min aqsal madina ya nuna cewa ba kibbe ne amma ba a cikin gari yake ba a wajen gari yake wannan Ibnu Ashur yana cewa sifanta waɗannan mutane da cewa min aqsal madina kamar yadda zo a cikin kisar aliya abin da kisar wannan aliya ce wanda ya Allah subhanahu wa ta'ala ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a kama kaga sai aka sifanta shi da cewa min aqsal madinati a can bayan gari yake Ibnu Ashur yake cewa wannan yana nuna maka cewa mutanen da suke zaune a ƙauyuka sun fi wato abin da din zuciyarsu ta fi zama a tsaftace sama da mutanen da suke cikin birni zama cikin birni yana koya wa zuciya wani munafici nun kufurci waye da sauransu amma mutumin da yake ƙauye shi al'amuransa duk baya gaba gadi yake kayansa ba wani kunuku ko wani boye ko wani abin da shi yasa yawanci sun fi shiga musulunci ba a dacen sama da waɗanda suke cikin birni kawai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ومما حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تو شيني يزو يا مسا شيني يزو نا كودا كو يفكيني شيني يزو يا مسا يا 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 يفتي غدو تو وانا كيسن دي يي شيني الله يكي نونا مسا انا يتي وقتلت نفسا كاكا شري شي يسا لوكتين دا Allah subhanahu wata'ala yake tattauna da shi shi ma ya ji tsoron wannan ce qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun ya ubangiji na fa kashe rai daga cikin su fa na kashe ɗaya daga cikin su ni fa ina jin tsoron su kashe ni wannan shine zanubin da yake abin nan wa yadhiqu sadri wala yanṭiqu lisani fa arsil ila harun walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun wanda shine zanubin da yake ji har yanzu har ya girma amma yana jin wannan laifin cewa yana yayi musu wani laifi ya kashe dan uwansu tare da cewa nan take yana yin laifin ya nemi gafarar Allah nan take ne mu gafara Allah rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la amma wannan abin da yake bar jin shi ba wanda zai tsuba maka zuciyar annabawa daban take yayi laifi bisa kuskure bisa kuskure ne kuma ya nemi gafara amma duk da haka abin yana ta damunsa don haka har lokacin da aka bashi manzanci yana tuna wannan yana cewa walahum alayya dhanbun ina da laifi da nayi musu akhafu an yaqtulu ina jin tsoro su kashe ni shi yasa da yaje gaban fir'auna yana masa wa'azi cewa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai aika aikar da kai kana cikin butulu waɗanda suka yi mana butulci duk kulawar da muka yi da kai ka zo ka kashe mana dan uwa a lokacin annabi Musa bai musu ba ce fa'altuha idan wa ana min adh-dhalimin ce eh nayi a lokacin ban san ni ma inda nake ba ban san matsayina ba to shine a nan Allah subhanahu wataala ce falajjainaka sai muka tsirar da kai aka ambaci abin da yayi don a ga girman abin da yake ciki hadarin da yake ciki Allah ya fara fadar abin da yayi tsirar da shi din ce wa qatalta nafsan ka kashe rai ba kuma wani rai wanda za a iya kawar da kai ba a'a rai ɗaya daga cikin zabaniyan fir'auna wanda ba ana cewa yana daga cikin sada shugabanni na kiddawa ka kashe shi amma kuma duk da haka muka tsirar da kai ubangiji subhanahu wata'ala ya tsirar da shi daga abin da galibi zai wahala ya tsira amma kuma ya tsira har ya fito ya gudu ba tare da wani ya gan shi ba ya je Madiyana Allah ce wa fatannaka futuna wa mun jarrabe ka jarraba iri iri wato nan ubangiji subhanahu wata'ala cewa mun sa ka a cikin jarraba tun daga haihuwarka kake shiga cikin jarraba har zuwa lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo ka cikin wannan gari saboda ka ya fita daga garin cikin tsoro shi fa asba fil madinati khaifan yataraqab yawa gari yana cikin fargaba a cikin garin Masar fa idhal ladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu musa innaka laghawiy mubin sai ga wannan da ya taimaka masa jiya ya zo nan ma yana ihu aka masa agaji nan ma ya kwakura shikenan mutumin nan yana jin fada annabi Musa ya ce kai dai batacce ne kuma wanda yake mai bayyana bacewarsa falamma an arada an yabtash bil ladhi huwa aduwwu lahum qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa turidu an takuna min al muslihin yana yin yunkuri haka zai taimaka masa sai cewa ni ma kashe nin zaka yi kamar yadda ka kashe wani jiya kai dai baka san ka zama mutumin kirki a bayan kasa banda barna ka duba butulci mana to shine nan wani nan take aka ce wani ya zo ya gaya masa cewa to ana can fa ana kulle-kulle daman labarin ka ya fita وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب يفتى cikin tsoro yana taka tsantsan قال ربي نجني من القوم الظالمين يا ubangiji ka tsirar da ni daga mutanen da suke azzalimai to haka har yaje Madiyana yaje ya hadu da wannan mutumin kirki wanda shi ya ga masa yace najauta min alqawm alzalimin cika ku ta katsira daga mutanen da suke azzalibai wannan shi yake nuna maka ƙaryar da'awar allantakar fir'auna kai da kace kai Allah ne ya akai mutum zai tsere kuma har da ya shiga Madiyana a ce ya tsere ai kan Allah ne ba wanda zai tsere maka akwai wanda zai tsere wa Allah la balaban ja wala malja minka illa ilayhi ba wanda ba inda zaka abin da kullan qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada wannan shine Allah amma kana Allah ce wani yayi laifi ya gudu kuma ya tsira din kaga wannan ya nuna cewa ƙarya yake wa mutane an ce lokaci yayi za mu tsaya anan wanda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh